sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Hadiza Kyari ce tare da Madina Mai Shano. Kuna abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis 4 ga watan Yuni. Kafin ku ji abin da muke fada su Madina ba mu kanin labarai.
To Hadiza, an gabatar da wasu manyan sabbin tuhume-tuhume a batun kisan George Floyd da ƴan sandan da ke da hannu a lamarin. Masu nazari kan harkokin siyasa sun ce annobar coronavirus ta baiwa shugabanni a Afirka damar amfani da fargabar da jama'a suka shiga wajen yunkurin dada zama bisa karagar mulki. A kasar Burtaniya kuma ana gudanar da bincike kan wani magani wajen tantance ingancinsa a illolin da cutar coronavirus ke janyowa.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa 'yan Najeriya sun fara gudanar da tsarin rayuwarsu kamar yadda suka saba, amma fa bisa ga sharuɗan da gwamnati ta tsara. Za kuma mu leƙa jihar Sokoto, inda akwai yiwuwar samun kyautattuwar sha'anin tsaro a yankin Sokoto ta gabas, wanda ya fuskanci hare-haren 'yan bindiga a kwanan nan. Sannan kuma shugaba Muhammadu Buhari ya amince ma ma'aikatan kuɗi da na makamashi da su fitar da wasu kuɗaɗe masu tsoka saboda a kammala dukkanin wani shiri na ƙaddamar da yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin ƙasar da kamfanin Siemens. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali.
To masu sauraro, barkanku da asuba. Ga cikakkun labaran duniya. An gabatar da wasu manyan sabbin tuhume-tuhume jiya Laraba a batun kisan George Floyd, wani bakar fata wanda ya mutu a makon da ya gabata a hannun 'yan sanda a birnin Minneapolis da ke jihar Minnesota a nan Amurka. Attorney General na jihar ta Minnesota, Keith Ellison, ya tuhumi Derek Chauvin da laifin kisa na mataki na biyu, wato tsohon ɗan sandan nan farar fata wanda ya danne wuyar Mr. Floyd da gwiwarsa. Duk da cewar yana ta ihun cewa baya iya numfashi. Ellison ya kuma tuhumi sauran tsoffin 'yan sandan su uku, waɗanda ke wurin da lamarin ya faru kuma basu hana wannan kisa ba, da hannu a kisa na mataki na biyu. Sunayen 'yan sandan su uku dai su ne Tau Sayo da Alexander Kweng da Thomas Lane. An dai kori dukkanin tsoffin 'yan sandan daga wurin aiki bayan da Mr. Floyd ya mutu. Amma Chauvin ne kawai wanda ake tuhuma da aikata babban laifi. Sakatariyar yada labarai ta fadar White House, Kayleigh McEnany, ta bayyana cewa shugaban Amurka Donald Trump yana da ikon amfani da dokar tsaida tashin hankali, wacce ke baiwa shugaban ikon jibge sojoji a wasu wurare domin kwantar da tarzoma, kuma zai amfani da dokar idan yana bukata. Sakataren harkokin tsaro Mark Esper shi kuwa ya ce bai kamata a dauki irin waɗannan matakan ba, sai idan an rasa wani mataki wanda ya fi shi, ko kuma idan ana matukar buƙatar yin hakan. Esper ya kuma ƙara da cewa a yanzu ba mu shiga wannan yanayin ba tukunna, saboda haka bana goyon bayan amfani da wannan dokar. Dokar ta gwamnatin tarayya na baiwa shugaban ƙasa ikon muddin aka shiga mummunan yanayi ya jibge sojoji da dogarawan tsaron ƙasa na tarayya a cikin ƙasar domin kwantar da tarzoma da kuma tashin hankali. Prime Minister Britania Boris Johnson ya faɗa a wata ganawa ta amsa tambayoyin 'yan majalisa kan zanga-zangar da ake yi kan mutuwar George Floyd cewa tabbas rayuwar baƙaƙen fata na da muhimmanci. Ya jaddada ikon da mutane ke da shi na yin zanga-zangar lumana. Johnson ya bayyana hakan ne a yayin da yake amsa tambayoyi daga shugaban jam'iyyar Scottish National Party, Ian Blackford, wanda ya matsa masa ya tofa albarkacin bakinsa kan zanga-zangar da ake ta yi kan mutuwar George Floyd, wani bakar fata wanda ya mutu a hannun 'yan sanda a birnin Minneapolis da ke Amurka. Johnson ya ce ya fahimce dalilin da ya sa duk duniya ke fushi kan wannan batu, kuma ya ce ya goyi bayan 'yancin yin zanga-zanga. Sai dai ya jaddada wajibcin yin zanga-zangar cikin lumana. A ƙarshe ya ƙara jaddada muhimmancin bin dokokin bayar da tazara a yayin zanga-zangar.
Madina za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotannin mu. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, ƴan Najeriya sun fara gudanar da tsarin rayuwarsu kamar yadda suka saba, amma fa bisa ga sharaɗin da gwamnati ta tsara. Daga Abuja ga wakilinmu Umar Faruk Musa dauke da rahoton.
Ga dukkan alamu ƴan Najeriya yanzu sun fara daukar matakan cin moriyar daga takunkumi da matakan tsaurara rashin motsi da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta gintaya domin yaki da cutar nan ta COVID-19. Dr. Ali Modibo tsohon minista ne a yankin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, kuma a yanzu shine ke jagorantar kwamitin da ke yaki da cutar COVID-19 a Abuja da kewaye. Ya kuma min karin haske dangane da muhimmancin dage takunkumin da matakan da aka dauka domin al'ummar Najeriya su yi walwala.
To kamar yanzu dage takunkumi na zuwa masallaci ko zuwa jami'an coci-coci haka ko kasuwa, alhamdulillah muna gani yanzu da mutane sun fahimta wannan cuta dai gaskiya ne babu wani kababa a ciki. Domin ita hukuma ai ba ta da wani riba na killace irin al'ummanka ta hana su fakewa ko kuma su yi harkokinsu na yau da kullum. So an yi ne dama don a fita haƙƙin da kai abin da ake kawo maka ake gwada maka kuma kake gani a zaɓi ka san nauyi yana cin ka su kare al'umma daga wannan al'amari.
A daidai lokacin da ciwon ke ƙara bazuwa ke ƙara haɓaka, kuma a lokacin ne aka sauke wannan tsananin aka yi mutane rangwame kan waɗansu abubuwa daban-daban, wannan ba ganganci bane aka yi kuwa?
To ka san fa abin yanzu dama abin da muka zanna kenan, to jiya da muka zanna muka ce za mu ga mu yi ta shawara cewa wannan cutan dole mu san yadda za mu zanna da mai tafiya ba ne nan yanzu, domin in ma shi rigakafin da ake cewa za a fito da shi ne sun tura ma da ke da kuɗi da suka zuba kuɗaɗe suke ta bincike a kai ana cewa ba za a same shi ba sai nan da kamar wata goma.
A waje ɗaya na tuntuɓi Sheikh Ibrahim Muhammad Fadul, wani limami a yankin Galadima da ke Abuja, domin in ji hanyoyin da suka bi wurin bin tsarin da gwamnati ta shirya na yaƙi da wannan cuta ta coronavirus.
A shirin da aka yi na bude masallatai da yake shugaban ƙasa ya yi bayani cewa a bude wuraren ibadu, da jinan labarin shi ne muka zauna a tsoroti na masallatai wanda suke shugabanni na masallatai. Dama tun da budewan ba za a bude ba ne kawai directly kamar yadda aka saba, domin dole sai an bi wayansu dokoki don saboda kariya mutanen da za su zo su yi ibada su koma. Sai aka zauna muka duba yanayin sahu, tsayawan sahu mita biyu muka sa a kowane sahu, sannan kuma mun sa sahun double, sannan kuma abun wanke hannu, sannan kuma magungunan da muka fesa cikin masallaci dardoman gaba daya mun fesa. Duk dai matakai dai wanda likitoci suka yi mana bayani duk dai mun dauka iya gurgudu, amma mun rufe bayan gida don saboda mutane ne kowa zai zo ya shiga, saboda haka kowa zai yi alwala a gida sai ya taho, sannan kuma kowa ya zo da darduma inda za a tsaya a yi sallah. Duk wannan duk matakan da muka bi sai muka fara ibada alhamdulillah.
Umar Faruk Musa, mun Amurka a Abuja, Nigeria.
Dai da Umar Faruk Musa ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Madina ta dawo da ci gaban labaran duniya.
Idan muka tabo labarin annobar coronavirus, kuma masu nazari sun ce annobar ta shafi yanayin siyasa da kuma zabuka a Afirka kamar yadda abin yake a sauran wurare, ta kuma janyo jinkirtawa da kuma dage zabuka a wasu wuraren. Masu nazari kan harkokin siyasa din sun kuma ce annobar ta kuma baiwa shugabanni damar amfani da fargabar da jama'a suka shiga wajen yunkurin dada zama bisa karagar mulki. Akalla kasashen Afirka tara, ciki har da Najeriya da Kenya da Zimbabwe, sun dage wasu zabukansu sakamakon tsoron yaduwar cutar, inji kungiyar da ke kula da yanayin zabuka a duniya. Kasar Habasha na cikin wannan jerin yayin da ta dage zabukanta waɗanda ya kamata a yi a ranar 29 ga watan Agusta. Duk da cewar jam'iyya mai mulki ta Tigray ta ce dole sai ta gudanar da zaben. A kasar Birtaniya ana gudanar da bincike kan wani magani mai suna Flarin wajen tantance ingancinsa illolin da cutar coronavirus ke janyowa a jikin ɗan Adam. Maganin wanda ake kuma kiran lipid ibuprofen yana iya kare cikin mutum daga abubuwa da dama, Binciken mai taken Liberate Trial in COVID-19 yana da niyyar gwajin fularin kan mutum 230 waɗanda aka kwantar sakamakon COVID-19 waɗanda ke kuma fama da tsananin matsalar numfashi. Amma mutanen da suka wuce shekara 18 ne kawai za a iya gudanar da gwajin kansu. Majinyatan da jikinsu ya nuna bai iya ɗaukar irin wannan maganin ba za a iya yin gwajin a kansu ba. Tsohon mataimakin Attorney General ɗin Amurka Rod Rosenstein ya kare matakinsa na buɗe wani bincike na musamman kan katsalandan ɗin Rasha a zaɓen Amurka a shekarar 2016. A lokacin da yake magana da wata tawaga daga Majalisar Dokokin Ƙasar, ya ce duk da cewar akwai zargi na musamman, bai kamata a ce ya rattaba hannu kan takardar buƙatar sa ido kan wani mai bayar da shawara ga kwamitin yaƙin neman zaɓen Trump ba. Kwamitin ya kira Rosenstein ne domin ya bayar da bahasi kan inda binciken FBI ɗin kan katsalandan ɗin da Rasha ta yi ya samu asali. Wannan dai shine mataki na farko daga Majalisar Dokokin mai rinjayen 'yan Republican wajen binciken kan zargin da ake yi wa jami'an gwamnatin Obama da kuma abokin hamayyar shugaba Trump, wato Joe Biden. Shugaban kwamitin Lindsey Graham zai aiki da takardun gayyata wajen 53 a ranar Alhamis domin sauraron bahasi daga jami'an na gwamnatin Obama.
To madalla a gaida bai da mai shanu da takarantu mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yiwuwar samun kyautattuwar sha'anin tsaro a yankin Sokoto ta gabas wanda ya fuskanci hare-haren 'yan bindiga a kwanan nan, domin gwamnatin jihar Sokoto a yanzu haka ta siyo motocin sintiri guda 98 domin rabawa da jami'an tsaro a wani mataki na basu ƙarin gwiwa don samar da tsaro. Daga Sokoto ga rahoton Muhammad Nasir.
Waɗannan motocin da an samu su kayayyakin sadarwa na zamani waɗanda za su taimaka wa jami'an wajen inganta sha'anin tsaro. Gwamna Aminu Azidu Tambol ya ce ko baya ga waɗannan motocin akwai wata cibiya da gwamnatin jihar Sokoto za ta samar domin inganta sha'anin tsaro.
Akan haka ne kuma za mu kafa wata cibiya wadda koyaushe cikin 24 cikin kwana 7 cikin kowane sati cikin kwana 30 na kowane wata. Za a iya bugu waya a samu jama'a a nan wannan santa ɗin, inda za a rinka samun bayani in za a kai hari ko kuma an kai wani hari na 'yan ta'adda a kowane yanki a cikin wannan jiha tamu.
Wannan yunkurin ana sa ran zai taimaka ga yunkurin da gwamnatin tarayya ke yi wajen ganin cewa ta yaƙi 'yan ta'adda a gabashin Sokoto. To koya masana harkokin tsaro ke kallon irin wannan yunkurin na gwamnatin jihar Sokoto? Detective Awal Baladura mai iya ƙwararre ne masani sha'anin aikata manyan laifuka da sha'anin tsaro.
Wannan abin da suka yi abu ne wanda zai dan ƙara ƙarfafa abin tsaro. Amma mu ma abin da muke hangowa cewa a kafa hukuma wanda ake cewa Forest Marshal, kuma ce za a kafa ta mai kula da dazuzzukan cikin mai kula da bangaren dazuzzuka, wato ita ce take da allakin kula da dazuzzuka. To za su dinga kula da duka abubuwan da yake tafiya da daji, kaga za a samu control na dazuzzuka. Za a yi addressing din bangaren wajen cutting rustling, za a yi addressing bangaren wajen kidnapping, za a yi addressing wajen shigowa da mugayen makamai, za a yi addressing wajen sumoga, za a yi addressing wajen fadan fiyaya da Fulani. A sake zuwa kuma a yi cibiya ta tsaro ta kula da harkokin tsaro. In aka yi cibiya ta tsara kula da harkokin tsaro, ita wannan cibiyar ita ce za ta dinga yin proactive measures. Abinda muke cewa proactive measures, za a dinga research ana bincike kafin faruwar laifi. To a dinga hasashen cewa ga abin da zai faru, saboda in an zango abin da za a faru da shi, to in har kana za ka iya detecting din abin da zai faru, to za ka iya controlling din crime.
Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto, Nigeria.
To madalla a gaida Muhammad Nasir. A wani yunkuri na inganta karfin wutar lantarki a Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari ya amincewa ma'aikatan kuɗi da na makamashi da su fitar da wasu kuɗaɗe masu tsoka saboda a kammala dukkanin wani shiri da ƙaddamar da yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin ƙasar da kamfanin Siemens ta ƙasar Jamus, wanda zai ƙara karfin wutar ƙasar da megawatt 7,000 ya zuwa shekarar 2021.
Daga Abuja ga rahoton wakiliyarmu Madina Dauda.
Alhaji Idris Muhammad Madakinjan shine babban mai ba ministan makamashin kasar shawara a harkar samar da wuta.
Shi minista na makamashi injiniya Sale Mamma shine dama shugaban jagora kuma ya sa wannan cikin ajenda dinsa na daya wanda an riga ana nan ana kokarin a fitar da kudin da za a ba Siemens su fara aiki kuma su Siemens ina so mutane su sani ba wai haka kawai aka ba Siemens wannan aikin ba an ba su saboda sun taba yin irin wannan aikin a kasashe uku a duniya wanda kuma sun samu nasara akai da akwai Egypt da akwai Kuwait sannan da akwai Malaysia duk waɗannan kasashen sun yi irin wannan aikin kuma yanzu wutar lantarki ya wadata kuma da shi ake amfani kuma sun ci gaba da yin wannan aikin so in Allah ya yarda nan da ba da dadewa ba kowa zai ga nufin shugaban kasa game da maganan gyaran wutar lantarki da ya dauka ya fada wa ƴan Najeriya
za a yi wannan aikin ne a ƙarƙashin shirin shugaban kasa na samar da wutar lantarki wanda aka fi sani da PPI inda Najeriya za ta wakilci kamfanonin raba hasken wutar lantarki da sauran masu ruwa da tsaki wajen saka hannun jari wani abu da shugaban kungiyar haɓaka matasan arewa Imran Nas ya ce yana tantama
tun lokacin Obasanjo ake labarin wuta a Najeriya aka zo lokacin Malam Umaru Allah bai mishi tsawancin kwana ba aka zo kan magana Jonathan aka yi wannan labari aka gama inda labarin ya koma wasan kwaikwayo shine sai lokacin General Muhammadu Buhari wanda minista da wanda ke kula da wajen shine fashola ai cewa ya an tashi tsaye akan abin har sun share wuri sun yi kaza wanda duk wanda yake dan kasa na gari hankalin shi ya kwanta yayi farin ciki domin ya ce cikin wata shida labarin wuta a Najeriya zai zama labari karshe da aka canza sabon minista sai ya ce ai ko share wurin ba ai babu abin da aka yi babu abin da aka yi ta ina hankalin mutane zai kwanta su fahimci da gaske ake kan magana wuta ko ba da gaske ake amma dai mafi alkhairi gwamnatin nan ta duba koda magana wutan nan ta kawo mana ƙarshen matsalarta ina tabbatar da ta yi abin da ana iya yi mata laifukan da ta yi
wannan shiri zai mai da yadda ake rabon wutar lantarki zuwa na zamani to sai dai mai fashin baki a al'amuran yau da kullun comrade Isa Tijjani ya ce rashin wutar tana barazana ga tattalin arzikin kasar ne
zancen wutar lantarki din nan ya gajiyar da mutane an yi kwangaba-kwambaya abu ya ƙi newa inda ba mun ga cewa tabbas abin nan gashi nan ga yanda yake ba bana ji mutane za su yarda da abin da kowa ma zai faɗa
Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
madalla a gaida Madina Dauda kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan Birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31 A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba
ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba
Masu saurara assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya kafin mai sallama da bakuwar tamu Dr. Mai Roman Dare kwararren likitan mata da muka gayyata domin nazartar yadda annobar corona virus ta shafi iyali da kuma matakan da ya kamata a dauka na kariya a yau ta yi bayani kan yadda za a iya ci gaba da bukukuwa ba tare da fuskantar hadarin yadawa ko kuma kamuwa da cutar corona ba
taron biki yawanci amare da angwaye za su ga suke sun tsaga taron biki su ce nan da shekara daya nan da shekara daya za su yi taron biki inda ma wasu sun yi sa'a da tare da dan da Allah ya ba shi kuma waɗanda suke kaman yanzu kaman naga wani sabon salo ma da ya fito in ba a yi wanda suke so lalle lalle sai sun yi taron biki kaman yan uwan mu Yarbawa sai shiga sun tura kaman irin wannan sinadarin da muke aiki da ke video shikenan sai a tattura muku video shikenan kowa a gidan shi sai mai kwanki kwalliya shi daga gidan biki sai ki kwalliya shi ki sa riga ki mai kyau ki daura gwagwaran shi ki fesa turare ki cakara takalmin ki sai su kunna video shikenan can wajen sai su sa bokti shikenan kowa ya saki karawan shi kowa yana kallon kowa ana saki karawa amma kowa ba gidan shi haka za a yi biki a tashi tsaf amma kowa yana gidan shi an ta dariya a yi ta waka a yi ta hira amma kowa na gidan shi haka kama kika gama bikin ki shikenan sai ki ce riga kikinin ke ta dama kin yi zufa ki je ki wanka kuma ki shiga kici.
To likita, yaya wannan cuta ta shafi iyali kai tsaye, kuma menene uwar gida da mai gida za su yi domin kare kai da kuma kula da iyali baki daya?
Wannan cuta lalle ta shafi iyali gaba daya. Menene ko ta shafi iyali gaba daya? Saboda cuta ne da za ta iya kama kowa daga cikin iyali, daga mai gida da uwar gida da yara, musamman ma mai gida da yake shi yake fita ya nemo abinci. To ko yadda mutane za su taimaki kansu da kansu shine kamar yadda malaman kimiyya da malaman asibiti suka yi mana bayani, a kara tsafta, wato ko me mutum yake cika a yawanta wanke hannu. Idan ka fita ka taba wani abu da ba cikin gidanka ba, ka wanke hannu in ka shigo gida, ko kuma ki wanke hannu in kika shigo gida. Na biyu shine kada mu taru a lokaci ɗaya. Idan akwai mai fita ya dawo, da Allah kada mu cika ɗaki mu dan barbazu, kada mu taru mu matse juna. Na uku shine idan har wani abu ya sa mun fita daga cikin gidanmu, to mu kada mu kusanci mutane, mu dan rata tsakanin mutum da mutum. Sannan kuma mu zamu fita mu rinka sa wannan takunkumin. Sannan akwai abubuwa kuma da zamu na taimaka ma kanmu da kanmu, wato mu tara mu ƙara ma kanmu lafiya. Na farko shine yawanta motsa jiki. To mai gida da uwar gida a yawanta motsa jiki. Idan ma baki da komi ko kina da masu aiki ne, to ki tashi ki rinka exercise din nan, ka rinka kaman ka tsalle-tsalle da kuma shishara ki da kanki, su surfe in zaki iya. Kai kuma mai gida inda ya kama zaka iya takawa, ka je da kafa maimakon ka shiga mota. Idan ko mota haya ake shiga, to da Allah kar a ci kudu. In dai waje zaka iya takawa, to yafi kyau ka taka da maimakon ka shiga mota ku ci kudu da mutane. Na biyu shine kuma a yawanta shan abubuwa da ke da wannan sinadarin ƙara lafiya, wato vitamin C, kaman irin su zobo din nan, kaman irin su abin nan da ake yi lamurji ake kiran shi, ko da lemun tsami, abubuwa da irin su tsamiya, akan iya jika tsamiya ma an ta jiko a tace a murje ta a tace ta sai ayi kuninta, ko kuma abin nan kuka, madaran kuka wannan da Fulani suke amfani da ita, ita kanta gudan kukan za a iya jika ta, in ta jiko a tace ta a murje ta a tace ruwan a shashi kaman kunun zaki. Duk waɗannan abubuwan suna da lafiya ƙwarai, suna da kaman vitamin C. Kuma mu rinka cin abincin gargajiya kaman su zogalen nan, kaman su rama, duk mu ci ci su, waɗannan suna da lafiya.
Kin tabo batun wannan takunkumin rufe fuskar nan, akwai waɗanda muka hira da su kwanan baya suna cewa ai gwamnati ma bata tanada wannan ba, in baka da ƙarfi. Akwai waɗanda suke yin mata da ma yanzu da dama sun mai da wannan yin takunkumin rufe fuskar nan sana'a. Tilas ne mutum ya je nemi wani irin waɗannan na magani don rufe fuskar nan?
A'a, ba tilas a cikin wannan, ba tilas a cikin. Abinda ake samu mana in ka samu hankici wannan na atamfa ko na me shikenan, ka daura shi a fuskanka, ka daura shi ka rufe abinda ake nufi, abinda zai rufe hancinka da bakinka, shikenan. Ba sai an je an sai na boko na asibiti ba, amma kalle daya kalle dai kamar na zan rufe dai ba layi, so sai a rufa shi biyu, in aka rufa shi biyu ko aka rufa shi uku, shikenan. Sai a saka yadda zai bari tana shan iska, amma in kai shawa yawunka ba zai fita ya je ya kama wanke jiki ya je wajen waɗansu ba. In kana magana yawunka ba zai fita ba, majinar ka ba za ta fita ba, ka iska ka je ka kama wasu, shi ke nan. Wannan na bokon ai gayu ne, amma kina da ina irin bola tela din nan, aminci inki da ma shi da aminci inki, an kawo miki gari da shi nan, ga ganin ki ga dan kwali da dan wani dan leda ya rage, shi ke nan. Sai shi yanka shi kaman hankici, ki yanka shi ki rufa shi, shi ke nan. Sai ki daura kayan ki ki yi takunkumin ki, ba tabbas sai an je an sai takunkumin asibiti. In fa saboda sai takunkumin asibiti shi yasa ma takunkumin ya yi tsada, babu dalilin da sai an sai takunkumin.
Likita, ana bayyana cewa wannan lamari ba mazauna birane kaɗai zai shafa ba, har da mazauna ƙauyuka waɗanda ake cewa yanzu kamar ba su san abin da duniya ke ciki ba, ya wannan lamari zai shafe su?
Kin ga yanzu a duniya, saboda yanayin wannan abu da ya same mu, ana sautata zaton za a yi yunwa a duniya gaba ɗayanta, ba a Najeriya ba. Bana, don haka maganan manoma yana da muhimmanci sosai, yan uwanmu maloma dan Allah da Allah har a ce za a zauna a gida ba za a je a yi noma ba a'a a ce a yi noma fiye da ma yadda aka saba a yi noma sosai mata da yawa suna noma ku fitan fi noma abinda ake bukata a lokacin noma shi ne kar ku kusanci juna wannan na cin gefen kwancin na cin gefen maimakon ina kunya na farko kina kunya na biyu a sai mu kirga kunya goma ni zan yi kunya ɗaya zuwa goma ke za ki yi daga sha ɗaya zuwa ashirin ko kai za ka yi daga sha ɗaya zuwa ashirin ni na fara na ɗaya ke kina da sha ɗaya na zo na biyu ke kina da sha biyu kin ga dai mun bar fili da tsakani kuma mun san cewa idan ana noma saboda lokacin ana numfashi ana samun wannan exercise na motsa jiki kamar yadda kika ce ba sai an sa takunkumi ba lokacin da ake rikirkiyar ba domin kana bukatar iska sosai amma noma dole mutane mu fito mu noma na shi mu shirya abin da ya dace mana da abin da bai dace ba na farko shi ne ba yanzu ba lokacin annobar zaranci ba ne ba yanzu ba lokacin sayan samira ba ne yanzu ba sayan lokacin canza leda ɗaki ba ne yanzu ba lokacin gasan wata kuwa waye ka zaba ne a'a yanzu lokaci ne na gasar rufa a TV duk abin da kuke da shi ku dan kunshi musamman mai gida in kana da ɗan kuɗi in ka samu kuɗi ba wai ka ƙara aure ba a'a ka ƙaro shinkafa ka ƙaro masara ka ƙaro gero ka ƙaro dawa ku kasuwa musamman mai gobe Allah zai ku san mana ba yanzu ne lokaci ne da mutum sai tanaji lokaci ne in wahala lokaci ne duk abin da ke sa akwai abin da wata rahama da wannan corona ta kawo mana da za mu riga mun yi asaran shi duk abin da ka gani in ka duba akwai wani dan albarka a ciki malama alheri za ki ga yanzu kiyaye akwai yara yan shekara uku shekara biyar musamman a birane tun da aka haife su ba su taɓa zama da uwansu da ubansu sati ɗaya tare ba amma yanzu saboda corona kowa ya koma gida so waɗannan abubuwan da muka samu kanmu lokaci ne za mu koya ma 'ya'yanmu tarbiya mu riƙe iyalinmu mu yafe ma juna abinda muka yi ba mu daidai ba mu yafe ma juna mu ba ma juna haƙuri mu ji daɗin rayuwarmu a cikin gidajenmu yadda ko bayan ma wannan fitinar corona ta wuce za mu yi amfani da wannan rahama da Allah ya mana na wannan lokacin muna tare da iyalinmu in muka yi abin da ya dace za ki ga ba ƙaramin lada za mu samu ba a wannan lokacin na corona na da muka zauna da iyalinmu yanzu kowane uba yana zaune yana ba mu ƴaƴan shi tarbiyya kowace uwa tana zaune a gida tana ba mu tarbiyya sannan kuma zamantakewar uwa da uba na ma'aurata ya kamata yanzu mu gyaru in akwai wani abubuwa da aka yi na baya a yafe ma juna in akwai wani rashin jituwa a yi haƙuri a koma kamar ranar da aka ɗaura aure a zauna a ji daɗin rayuwa.
To madalla nan kuma za mu sallama da bakuwar tamu Dr. Mairo Mandara ƙwararren likitar mata wadda ta ɗauki lokaci tana bayyana matakan da za a iya ɗauka na kare iyali da sauran al'umma daga kamuwa da cutar coronavirus da kuma illolinta. Yanzu a madadin Dr. Mairo Mandara da kuma Tibahiro Dejone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan hirarrakin baki ɗayansu da kuma sauran batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin.
To da wannan kuma muka zo ga shirin na ƙarshe wato labarai a taƙaice.
To Hadiza, an gabatar da wasu manyan sabbin tuhume-tuhume a batun kisan George Floyd ga 'yan sandan da ke da hannu a lamarin. Masu nazari kan harkokin siyasa sun ce annobar coronavirus ta baiwa shugabanni a Afirka damar amfani da fargabar da jama'a suka shiga wajen yunkurin dada zama bisa karagar mulki.
To masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hatsi ake takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato bakwai kenan agogon Ghana, za ku je mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma ita Madina mai shanu da ta kaya da gabatar da shirin, da Steady da ya haɗa shirin da kuma Bada Umarni, sai kuma injiniyan namu na yau, ni Hadiza Kyari ke cewa, huta lafiya, ma'assala.